والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله. أجي إذن بأمان تابو منكر أنت حديثي نفرقو تجوانا لكاف من البركة 40 حديث حديث ديكي دا علاقة دا نية دا كم بيانا وانا بانجري نفو كنتوه كل جنكا أبو قدا ديكو يومك من تاوان دا بميما غنى عكان سبا أجياء كما إنا دا مهم منك أبو نفرقو التلفظ بالنية شن أنا بكاتر إذن مسن يتاش نية سيا لفظي دا إكدا بكا مثال يتي نويت أداء صلاة الظهر كو نويت أداء صلاة العصر كو نويت صوم رمضان baya halatta ga mutum yace zai lafazi da niyya. Niyya abu ne a zuci, har ma da dama daga cikin malamai sun ba da fatawar cewa yin lafazi da niyya wannan bid'a ne. Da haka da zaran ka zo sallah ko ka zo azumi, abinda ake bukata kudircewa a cikin zuciyarka irin sallar da za ka yi, azhar ce ko la'asar ce. Sannan wannan azhar din za ka yi ta ne kai kaɗai ko a bayan liman kake, sannan kaba'i ne ko ada'i ne, wannan duk zaka labarta ma zuciyarka wannan ba sai bakinka ya furta haka ba. Da niyyar azumi, da niyyar aikin haji, da niyyar sallah, da kowace irin niyya ba a furta ta da baka, ana kudircewa ne a zuci, shikenan magana ta kare. Da ka kudirce niyya a zuci sai kai kabbara, shikenan ka shiga sallah. Ina fata an fahimta. Abu na biyu shine muqarana na niyya. Malamai suna yin bayani dangane da wujubul muqarana ko jawazul muqarana. Me ake nufi da wujubul muqarana? Ya zanto da niyyar da ibadar sun hadu da juna lokacin da zaka shiga cikin ibada. Ma'ana shi yasa ma a malikiyance suke cewa niyyar sallah shartinta shine ta yi muqarana da takbiratul ihram. Wa shurutun niyyati muqaranatuha bi takbiratul ihram. Me suke nufi da wannan? Suna nufin lokacin da kazo zaka yi azhar, ka fuskanci gabas, bakinka na cewa Allahu akbar, zuciyarka na kudure irin sallar da zaka yi, azhar ce ko la'asar ce, kaba'i ce ko ada'i ce, kai kadai ne ko a bayan limami ne, bakinka na furta Allahu akbar, zuciyarka na kudura da mai niyya. To shine muqarana din da suke ne. To wannan muqarana din shin wajibi ne dole sai an yi ta, ko kuma na iya gabatar da niyya a zuci sannan in yi kabbara? To a hakikanin al'amari shine, in ka gabatar da niyya a zuci sannan kai kabbara, sallar ka tayi. In ka takuta niyya da kabbara, sallar ka tayi. Abinda ba zai yiwu ba shine kai kabbara sannan kuma daga baya ka fitar da niyya. Ta'khirun niyya ni takbir, wannan ba zai yiwu ba. Ina fatan kun fahimta da kyau. To wannan kadan kenan daga cikin abin da yake da alaka da wancan hadisi. Sai kuma lokacin da duk dangantakar magana ta kama, a sake mai ta wani abin. A yau zamu tafi kan hadisi na biyu. Alhadith ath-thani an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ayda قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر او رواية فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال هذا جبريل او رواية فانه جبريل اتاكم يؤلمكم دينكم. وان حديث نبي ما ليس ان عمر an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu aidan, haka shi ma an karbo shi daga Umar bin Khattab. Yadda hadisin farko yake daga Umar, haka wannan hadisi na biyu ma an karbo shi daga Umar bin Khattab. Kuma kar ku manta cewa a cikin falala a musulunci Umar bin Khattab shine na biyu, mutum na farko shine Sayyidina Abubakar, mutum na biyu shine Umar bin Khattab. Har a cikin falalarsa annabi ke cewa da a baya na za a samu annabi, da ya zama Umar bin Khattab. Kuma yake cewa a can a cikin al'ummar da suka gabata akwai muhaddathuna. Abinda ake nufi da muhaddathuna, waɗansu mutane da suke da baiwa na ilhama da Allah zai kimsa musu yin wani abu a cikin zuci, sai wannan abin ya dace da shari'ar Allah da ya saukar kan annabi cikin annabawansa. Yace inda za a same su cikin al'ummata, to da Umar ne zai zama ki, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma tunda babu su a cikin wannan al'ummar, sai ba a sa Umar ba. Da za a samu, da Umar ne, su ne muhaddathuna. Umar bin Khattab yake bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lafazin bainama zarf zaman ne, yana fa'idantar da wato cewa yayin da ko a wani zamani kitibus muna zaune wurin annabi sallallahu alaihi wasallama, zaka yawmin a wata rana, iz tala'a alaina rajulun, sai wani mutum ya bayyana gare mu. Tala'a bi ma'ana zahara, sai kawai ga wani mutum ya bayyana, bamu san daga inda yake ba, bamu san daga wani gari yake ba. Wannan mutum da ya bayyana ga sifofinsa, shadidu bayadu siya, yana da tsananin wato ainihin farin tufafi, tufafinsa fari kal dafi. Shadidu sawadi sha'ri, yana da tsananin bakin gashi, gashin kansa baki wuluk, babu sunsura tare da shi. La yura alaihi asaru safar, kuma ba a ganin alamun tafiya tare da shi. Asar bi ma'ana alama, ba a ganin alamar tafiya tare da shi. Alamar tafiya ku shine a ga gajiyawa tare da kai inda gane sa kake, a ga kura tare da kai inda gane sa kake. An gane ku, la yura alaihi asaru safar, wala ya'rifuhu minna ahadun, kuma cikin mu babu wanda ya san shi. Wannan duk karshen al'umma maki ya kare anan gurin, domin yankin Madina yanki ne na Sahara, inda daga wani gari yazo, daga wani kauye yazo, to dole a ga alamar tafiya tare da shi, kamar kura, kamar gajiya, ko a ganshi da doki, ko da alfadari, ko da rakumi. Amma har kawai aga yazo, ga tafasin safari kalba abin da ya taba shi, ga gashin kansa baki wuluk, ba alaman kura. Wanda ya nuna kenan bako ne, amma kuma gashi ba alaman tafiya. Me yasa ya suka ce bako ne, suka ce la ya'rifuhu minna ahad, a cikin mu ba wanda ya san shi. Ga mazaunin Madina ne mun san kowa, duk kowa ya san kowa a lokacin a Madina. Ba wani babban gari bane ba, karamin gari ne, zaka iya kirge gidajen cikin dangana lokaci. Hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan mutum da yazo baya ruwan shi da kowa cikin mu, sai ya zarce hatta jalasa, har ya zauna, ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, ya zuwa ga annabi, kusa da annabi, zira da mun ce tabbata gare shi, domin lafazin ila abin da yake nuna wa kusanci, har sai da ya kusanci inda annabi ke, sai ya zauna. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ya jingina gwiwoyinsa guda biyu, ila rukbatayhi, zuwa ga gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wani irin zama za a yi wanda zai bada wannan damar? Zama ne na harde ku, an san harde, zaman da malamin nan ya yi na gefe ne. Shine mutum ya tattara kafafunsa haka a tsakiya, ga gwiwar su nan, ga gwiwar su nan. Idan wani ya zo gaban ka ya yi irin wannan zaman, gwiwarsa ta dama na iya tafa, gwiwarka ta hagu, gwiwarsa ta hagu na iya tafa, gwiwarka ta ne ta dama. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sai ya jinginar da gwiwoyinsa har suka taɓa gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhayhi, ya daura tafukan hannunsa akan cinyoyinsa. Tafukan hannun wa akan cinyoyin wa? Ai dole tambaya ta zuwa kanin ku, domin an kawo wakilin suna, ba a bayyana suna ba. To shi sai malamai suka yi maganganu daban-daban, waɗanda suka ce shi wannan bakon, wada'a kaffaihi, ya daura tafukan hannunsa, ala fakhidhayhi, akan cinyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu kuma suka ce a'a, wa wada'a kaffaihi, shi bakon ya daura hannayensa guda biyu, ala fakhidhayhi, akan cinyoyinsa, ba akan cinyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanne zai fi dacewa da ladabi? Bako ne, haka kawai yaya za ka zo baka sani baka daura tafukan? Wanne zai fi dacewa da ladabi? Da sanin ya kamata. To da haka waɗansu garin jayar da na ƙarshe cewa shi ne zai fi dacewa da ladabi, shi ne zai fi nuna halin ya kamata. Da yi haka wakala sai ya ce, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ya ce bani labari game da musulunci. An gane ku? Fakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi, yace da shi, al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, abu na farko kenan ko, shaidawa ba abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah, kuma shaidawa cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Ma'ana ka yarda ba wanda yake cancantar abauta masa a ban kasa sai Allah, ko da an bautawa wani wanda ba Allah ba, to wannan wanin bai cancanci bauta ba, an jingina abu ne zuwa ga wanda bai dace ba. Kuma ka yarda babu wanda zai kawo yadda za a yi bautar sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan shi ne ma'anar cewa manzon Allah din. Idan ka dauki samfurin bauta a wurin wani ba a wurin Annabi ba, kamar baka yarda da manzancinsa ba, ko ka ragewa manzancinsa karfi, domin dukkan wani abu da yake sunansa ibada ko bauta wanda za a nemi kusancinsa dole ne zanto Annabi ya koyar da shi, in ba Annabi ya koyar da shi ba ya zama shirin. Duk wanda aka nada ya kawo wani abu na falala wanda ba Annabi ya zo da shi ba, kamar an raba aikin Annabi an ba wannan mutumin rabi, kamar ana nufin Annabi bai iyar ba gaba ɗaya, ya rage wani abu mai falala bai sanar ba, an samu wani yanzu ya zo yana karawa mutane wani abu na over time wanda ba haka suke samun over time, wai over time to baka ji masu ke falala bai na over time. Yanzu ya halatta ma'aikaci da aka yi agreement da kai, ka rubuta takarda, aka baka form ka cike, ka yadda ka sa hannu za ka zo karfe 8 ka tashi karfe 3, sai zanto ka ki zuwa wannan lokacin na karfe 8 ka tashi 3, kila baka zo ba sai 9 ko 10, sannan kuma ka zo ka je karfe 6 kuma kana bukatan wannan awa 2 da ka kara ko awa 3 a rubuta maka over time, a baka kudi na over time. Aikin na farilla baka yi ba, amma kana neman me, ko ka ci zuwa gaba ɗaya aikin farilla 8 zuwa 3 baka zo aiki ba gaba daya, sai ka karfe 5 a office kuma kai claim din cewa sai an baka me kudin ka na overtime. Idan ma'aikaci ya haka yayi dabara, yaya Annabi zai zo da abu duka ki karba har wani ya kawo maka falala da sunan overtime? A takaice dai shaidawa Annabi Muhammad manzon Allah ne, wannan yana nufin ka bi shi sau da kafa cikin duk abin da zo da shi. Shi yasa waɗansu malaman suka ce wannan ya kunshi ma'ana ne guda 4: abu na farko ta'atuhu fi ma amara, abu na biyu tasdiquhu fi ma akhbara, abu na uku ijtinabu ma naha anhu wa zajara, abu na hudu wa an la yu'bada Allahu illa bima shara. Ta'atuhu fi ma amara, yi masa da'a cikin duk abin da ya zo da shi, abinda duk yayi umarni ka bi shi. Wa ma atakumur rasul fa khuzuhu, abu na biyu tasdiquhu fi ma akhbara, abinda duk Annabi ya bada labari imma na da da ya taɓa faruwa ko abinda zai faru nan gaba a farfajiyar kiyama na labarin wuta da aljanna, dole mutum ya gaskata shi, ko abin ya dace da hankalinka ko bai dace da hankalinka ba, ko abin ya dace da tunaninka ko abin bai dace da tunaninka ba. Abu na uku ijtinabu ma naha anhu wa zajar, nisantar duk abin da Annabi ya yi tsawa ya ce a rabu da shi, to a nisanci wannan abin. Abu na hudu wa an la yu'bada Allahu illa bima shara'a, kada a bautata ma Allah sai abin da Annabi ya zo da shi. Yanzu wannan za ku je jihadi wata rana, ja ba ɗaya duka fasa musallaci. To wannan shine ke dawa cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Sannan wato kima sala, tsayar da sallah, tsayar da sallah ku shine sallatan ta a lokacinta da kiyaye sharuɗanta da dokokinta. Sannan kuma wato tiyar zakka, mutum ya bayar da zakka ta wajibi. Sannan kuma azintar Ramadan, sannan kuma hajji ga wanda ya sami ikon zuwa. Lokacin da Annabi ya bashi ansa kan wannan, qala sadaqta, sai ce kai gaskiya. To wannan abin mamaki na biyu. Domin abin mamaki na farko ga wani mutum wanda ba su san shi ba, an gane ko, ga farin tufafi, ga bakin gashin kai, ba wani alamun tafiya, kuma ba a Madina yake ba dan ba su san shi ba, amma ga ya zo wurin Annabi, to daga ina yake? Kaga wannan abin mamaki. Abu na biyu, galibi idan nayi tambaya ina yin tambaya ne dan ban san abin ba, amma idan nayi maka tambaya ka bani ansa, sai ce eh ka faɗi gaskiya. Wannan me yake nuna ba? Na san abin tun kafin interview. Kala sadaqta, yace kai gaskiya cikin abin da ka faɗa. Kala Umar dan Khattab yace fa ajibna lahu, sai muka yi mamakin sa. La anan murin bima'ana min, yani fa ajibna minhu shine bima'ana fa ajibna lahu, domin lafazin ajiba yana yin ta'addi da min. Kalu ata'jabina min amri Allah rahmatullah, amma nan gurin yayi ta'addi da la, fa ajibna lahu, sai muka yi mamakin sa. Yas'aluhu wa yusaddiqu, yana tambayar shi kuma yana gaskata shi. Wanda ga al'ada mai yin tambaya bai san abin da za a faɗa masa ba, ballantana ce gaskiya ne ko ba gaskiya ba da yin nan faɗa ɗin, amma matukar ya gaskata abin da aka faɗa, wannan ya nuna kafin ya tambaya ya san me yake tambaya kai. Sannan ya sake kawo, sannan ya ce da shi fa akhbirni anil iman, ba ni labari game da imani, menene imani?
قال في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أبو نوي كرقا أبا في قدس إذا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. wannan sune shari'a wato rukunan imani guda shida. Yarda da wannan shine yarda da rukunan imani guda shida. Farko imani da Allah, na biyu imani da mala'ikunsa wa mala'ikatihi, na uku wa kutubihi imani da littafansa, na hudu wa rusulihi manzannin da ya turo, na biyar wal yawmil akhir yin imani da ranar tashin kiyama, na shida wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri. Waɗannan rukunai yadda suke a nan gurin haka kuma suka zo a cikin ayoyin Al-Qur'ani. A wani wuri an kawo biyar, wani wuri a kawo ɗaya. Ayin laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. Sai Allah ya ce walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin. Nawa kenan? Biyar. Saura nawa? Saura ɗaya. Shine can cikin suratul Qamari, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Rukunin imani guda suke da kije da kina. Imani da Allah kuwa yana da bangarori guda uku. Imani da shi ta fuskar rububiyya, imani da shi ta fuskar uluhiyya, imani da shi ta fuskar al-asma'u wa sifat. Idan aka ce rububiyya, kai imani da Allah ta fuskar ayyukansa, ya kadaita da dukkan dangogin ayyukansa, kashewa, rayawa, arzitawa, talautarwa, bayar da mulki ko kwace shi, bayar da dukiya ko kwace ta, bayar da haihuwa ko hana haihuwa din, kawo dare kawo rana, saukar da ruwan sama, fitar da tsirrai, bayar da fitilan arzikin kasa, duk wannan aiki ne nawa? Aiki na Allah shi kadai, babu mai tsaya cikin bayi, domin sama da kasa mallakar sa ne. Sama kuma daga nan ruwa ke zubowa, kasa kuma ita take fitar da tsirrai, kuma kasa din nan ita take taskance ruwa din, bayan ruwa ya kafa ya shayar da shuka mun amfana da ita, sauran kuma sai a taskance shi a kududdufai a waɗansu ƙoramu don saboda mai noman rani da shi, sauran kuma a shigar da shi cikin kasa in bukata ta tashi sai mu haƙa rijiya sai mu fito da shi don mu sha. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fasalakahu yanabi'atil ardi, ubangiji da ya saukar da ruwa ya kosar da kasa ta sha ta koshi ta bayar da tsirrai, sauran fasalakahu yanabi'a sai ya nutsar da shi ya shigar da shi yanabi'a a idanu na ruwa a malemari na ruwa, idan ka haƙa rijiya sai ya fito ka amfana da shi. Wata taska ce a saka ta musamman ubangiji ya ajiye mana. To yarda da Allah ta fuskar kaɗai ta sa irin waɗannan ayyuka shine yarda da shi ta fuskar rububiyya. Na biyu yarda da shi ta fuskar uluhiyya. Abinda ake nufi da yarda da shi ta fuskar uluhiyya, babu wanda zaka bauta ta mace shi. Dukkan wani dangi cikin dangogin bauta haƙƙi ne na Allah shi kadai. Wani wanda ba Allah ba baya tantanta a bauta masa. Wani nan koda mala'ika ne, koda manzo ne cikin manzanni. Ballantana wanda bai kai darajar mala'ika bai kai darajar manzanni ba. Fuska ta uku shine kadai ta shi ta fuskar sunayensa da sifofinsa, al-asma'u wa sifat. Dukkan sunan da yake na Allah ne shi kadai yake banta da shi, dukkan siffar Allah shi kadai yake banta da ita, wani baya kama da shi. To kuma ta suna da sifa dukkan sa ba da tunaninmu ne zamu sanya wa Allah sunan da ya dace da shi ba, ba da tunaninmu ne ba za mu jingina masa sifa ba, a'a sai da abinda nassin Qur'ani ya tabbatar ko nassi ingantaccen hadisin Annabi ya tabbatar. Duk abinda aya ta tabbatar a matsayin suna na Allah ko sifa na Allah, duk abinda ingantaccen hadisi ya tabbatar a matsayin suna na Allah ko sifa na Allah, wajibi ne mu yi imani ne, ba za mu karyata ba, ba za mu karkatar da ma'anar wannan kalmar ba, ha kawai dan ba ta dace da zuciyarmu ba. To wannan shine an tu'mina billahi. Daga nan wa mala'ikatihi, sai mutum ya yi imani da mala'ikun Allah. Mala'ikun Allah mutum zai imani da su ijmalan, yayi imani da su tafsilan. Abinda ake nufi da su imani, ayi imani da su ijmalan, imani da su a dunkule, shine akwai waɗansu siffofi da dukkan mala'iku sun yi tarayya akan su. Ka yadda da wannan siffofin kamar yadda nassoci na Qur'ani ko na hadisi suka tabbatar. Daga cikin wannan mala'iku ba a siffanta su da cewa maza ne ko mata, kamar yadda mu a cikin ƴan adam akwai maza da mata, a cikin dabbobi akwai maza da mata, kamar yadda a cikin aljanu akwai maza da mata, su mala'iku ba haka bane ba, ba wannan jinsi ɗaya ne. Babu mata cikinsu. An fahimci wannan? Sifa ta biyu, mutum ya yarda mala'iku wani runduna ce mai tarin yawa wanda babu wanda ya san yawansu sai Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Sifa ta uku, mala'iku Ubangiji ya ba su ƙarfin jiki, ya ba su kuma girman halitta, suna da girman halitta, suna da ƙarfin jiki. Me ke nuna girman halittar su? Annabi ya ce na ga mala'ika Jibril a daren da aka yi Isra'i da ni,
a wannan lokacin na ganta wa lahu sittu mi'atu jana, yana da fuffike daidai har guda 600.
Kowane fuffike daya zai iya rufe sasannin sama, ta yadda inda mutum zai tsaya kansa ba zai hango sararin samaniya ba. Kaga halitta ce mai girma, wannan na nuna girman su kenan.
Abinda ke nuna ƙarfin su kuwa, a turo mala'ika ya zo ya ɗauki gari ɗaya ya tumɓuke shi gaba ɗaya, ya hallakar da gari guda shi kadai, ko mala'ika ya tsawa gari guda ya narke, ko al'umma guda ta tafi babu shi.
Wannan shi ke nuna ƙarfin su. Sannan sifa ta gaba, mutum ya yarda cewa duk inda mala'iku suke ba sa saba ma Allah. Dan Allah ce la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Sifa ta gaba, mutum ya yarda mala'iku suna bauta ne tsantsa, bayan ba sa sabo to ko ba su zauna haka ba, bauta suke yi dare da rana.
Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yaftarun
innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi.
Ko da lokaci bautar Allah subhanahu wataala suke dare da rana, ba sa gajiya.
To wannan mutum ya yadda da mala'iku ijmalan cewa akwai waɗansu bayi waɗanda su jinsi guda ne, ba a siffanta su cewa maza ko mata. Sannan kuma wannan bayin suna da tsananin yawan da ba wanda ya san yawan su sai Allah. Sannan kuma wannan bayin ibada suke yi kullum. Sannan kuma ba sa saba ma Allah. Sannan kuma suna da ƙarfi. Sannan kuma suna da girman halitta. Wannan siffa ce ta dukkan mala'iku. Mutum zai imani da mala'iku a jumulce a haka, ba tare da tantance sunayensu ba. Kashi na biyu shine kai imani da su tafsilan. Abinda ake nufi da imani da mala'iku tafsilan shine dukkan wanda nassin Qur'ani ya tabbatar da shi, ko hadisi ya tabbatar da shi, aka faɗe shi da aikin sa, to sai kai imani da shi da wannan sunan nashi da aikin sa. Kamar Jibril
sunan sa ya zo cikin Qur'ani,
Mika'il sunan sa ya zo cikin Qur'ani, man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mika'ila ko wa mika'ila ko wa mika'ila fa inna Allaha aduwwan lil kafirin. Kaganan an faɗi Jibril, an faɗi wa Mika'il. Me aikin Jibril zuwa da wahayi? Sai kai imani da akwai wani mala'ika sunansa Jibril, yana da aikin da aka kallafa masa shine kawo wahayi. Kai imani da akwai wani mala'ika sunansa Mika'il, aikin da aka ɗora masa shine wato koro iskan da ke ɗauke da girgije na ruwan sama, zubar da ruwan sama da kuma fitar da tsirrai, shine aikin da aka ɗora masa. Sannan kuma akwai mala'ika mai suna Israfil. Menene aikin Israfil? Shine busa a cikin kaho a ranar tashin kiyama. Idan ya busa kowa zai mutu, sannan ya sake busa a farfado. Wa nufika fi suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Ai busa dai duk wutare sai ta mutu, illa man sha Allah, sai wanda Allah ya so. Waye wannan da Allah ya so din? Ni dai ban sani ba. Ni ban sani ba. Domin Allah bai faɗe shi ba, manzansa cikin hadisi bai faɗe shi ba. Duk abin da malaman tafsiri suke kokari su ce ai Jibril ne, ai Annabi wane ne, a Shehu wane ne, wannan duk ba ya da asali, ba nassi a kansa na Qur'ani ko na hadisi. Shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa ka jingina ilimi zuwa ga mai ilimi, in baka sani ba dole ne sai ka faɗa ba. Ban sani ba shikenan magana ta kare. Ba a iya sani sai ta hanyar wahayi, ba wani wahayi ingantacce da ya sanar da cewa ga wannan din. Duk abin da zaka faɗa ga sune inna zanna la yaguni min al-haqqi shay'a. Yace tunda Annabi kansa an masa tambaya wani lokacin yayi tawakkufi, yace za a yi busa ranar tashin kiyama, in fito daga cikin kabari ina fitowa, ni ne farkon wanda kasa ta zage ya fito, ina fitowa sai in ga Annabi Musa yana rike da gafa daya ko dirka daya ko fila daya daga cikin filolin al-ard. Yace to ban sani ba, shin an farkar da shi ne kafina, ko kuma shi dama da aka yi busa da mutu ba? An sakanya masa da sumar da ya a gidan duniya lokacin da ya daya maganin Allah, aka bayyana da hakkin Allah kan wani dutse, dutsen ya rike Annabi Musa ya faɗi sumar mai ko? Yace to ban sani ba, shin an farkar da shi ne kafina, ko kuma shi dama tun bai mutu ba? Annabi kansa yace bai sani ba. Kai dole sai ka sani a nan gurin, dole sai ka sani, sai kai jurutun da ba wa ayyaka. Wannan mala'ikar da wannan busa shine wa Israfil. Wannan sunan sai ya tabbata a cikin hadisi riwayar Muslim. Annabi yana yin sallan dare, a cikin sallan dare yana du'a'ul istiftahi, bayan yayi kabbara sai ce Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghayb wa ash-shahadati anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. wannan shine abin da annabi ke bude sallan dare da shi, sannan ya isti'aza ya yi bismillah, sannan ya kama karatun Fatiha ya gama, sannan ya karanta surar da yake so ya karanta a sallan dare. Ko yau zaka yi ya halatta kai wannan sunna ne kai wannan. Ash-shahid a ciki ya ce rabba jibril wa mika'il wa mi israfil, kaga wannan sunan ta zo a cikin hadisi. Sai mala'ikan mutuwa, wannan sunansa malakul maut, ko da a Qur'ani a cikin hadisi ma na Bukhari da Muslim sunansa malakul maut. Hadisin da yake cewa sunansa Azra'ilu bai tabbata ba, hadisi ne mai rauni. Dan haka sunansa malakul maut, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, haka hadisin Bukhari da Muslim ma haka suka ce, fa ja'atihi malakul maut, sai mala'ikan mutuwa ya zo wa mutum lokacin da za a karɓi ransa kenan. Dan haka ba wani suna Azra'ilu. Daga nan sai Malik, mala'ikan da ke tsaron wuta, wana dau ya Malik li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq walakin aktharukum lil haqq karihun. To kaga wannan duk sunayen sa ya tabbata fuskar nasu. Daga nan akwai munkar, akwai nakir, akwai hadisi ingantacce riwayar Abubakar ibn Abi Shayba ya tabbatar da sunayen sa. Masu tambaya a cikin kabari guda biyu. To kaga duk mala'ikan da sunansa ya zo da aikinsa, to wajibi ne ka san wannan sunan nashi kamar yadda nasi ya kawo, ka kuma san aikinsa. Amma dukkan mala'ikan da ba ambaci sunansa ba ko aikinsa, sai dai ka yi imani da shi a kashin farko na imani da muka faɗa a jimilce a dunkule, cewa dai yana da siffofin da sauran mala'iku suke da su irin wanda muka ambata a baya. Kaga al-imanu bil mala'ika yanqasimu ila al-imanu bihim ijmalan wal imanu bihim tafsilan. To haka imani da littafai ma haka yake, ijmalan da tafsilan. Ijmalan, kowane annabi ya zo da littafi, ba wani annabi da Allah ya turo ba sai sai ya zo da littafi. Tafsilan kuma Allah ya ambata mana guda hudu kasar cikin littafan nan, su ne mai wato zabura ta annabi Dawud, at-taura ta annabi Musa, linjila ta annabi Isa, sai Qur'ani na shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banda wannan sauran annabawa mun san dai an ba su littafi, yaya sunan littafan ko mu sani ba, babu kuma wanda ya sani, dan nassin Qur'ani bai faɗa ba, hadisin annabi bai faɗa ba. Idan mutum bai tambaye ka wani littafi aka bai wa annabi Shu'aib, sai ka ce ban sani ba. Wanne aka bai wa annabi Salihu, ban sani ba. Wanne aka bai wa Hudu, wanne aka bai wa Nuhu, duk ban sani ba, dan Allah bai faɗa ba, manzansa bai faɗa ba, ya dai sai ya ba su littafi, sunansa ba mu sani ba. Ba kuma a wajabta min in sani din ba, da ana so in sani sai a saukar da aya ko a yi bayani cikin hadisi dai in sani. Tunda aka kyale ba a so in sani, sai in kame bakina kar in ce sai na gano sunan. Tunda dai wahayi ya riga yanke tunda annabi ya bar duniya. Duk wani wahayi da zai zo wahayin ce dan ne, amma dai wahayin da ke zuwa da sako tun da barin annabi duniya wahayi ya riga yayi. Haka imani da manzanni shi ma ya kasu gida biyu. Imani da manzanni a jumulce, cewa ba wata al'umma face sai Allah ya turo mata da manzo, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, wannan domin kulawar Allah da bayinsa, kare bar su sakaka ba su san makoma ba, sai turo musu da manzo. Amma manzannin da aka san sunansu, wannan guda 25 ne wanda nusin Qur'ani ya tabbatar, banda sun sauran ba a san sunansu ba, ba kuma a kallafa mana mu san sunansu. Galibin manzannin da muke samun sunansu a cikin littafin Isra'ilawa, a ce Shambulu, akwai wani annabi Hizkilu, duk wannan Isra'iliya ce. Amma ka duba cikin Qur'ani an kawo maka sunayen manzanni, ga sunan gurin a cikin tilka hujjatna, cikin surata dana an kawo maka wato har guda 18 a jere, cikin tilka hujjatna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaq wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min al salihin wa isma'ila wal yasa wa yunus wa luta wa kullan faddalna ala al alamin. Sha takwas anan ajere, sauran kuma zaka je ka neme su a wadan suraren daban a cikin alqur'ani mai girma, in ka hada 25 su aka ambaci sunansu dan ka sani, sauran kuma ji ya boye maka su bai so ka sani ba. Sai dai kawai kai imani cewa duk al'umma da ta zo banka lalle an turo mata da manzo. To kaga kuma imani da kuma ijmalin imani da kuma tafsilan wal yawmil akhir, mutum ya imani da ranar tashin kiyama, ranar lahira kuma shine ranar karshe, ranar da idan ta zo wato ainihin za a yi sakamako ga bayi, za a kididdige ayyukan bayi, za a yi sakamako ga aljanna ga wanda ya awa Allah biyayya, za a yi sakamako ga gidan wuta ga wanda ya saba ma Allah ta'ala. Wa tu'minu bil qadri khayrihi wa sharrihi, imani da kaddara. Me yake nufi da imani da kaddara?
imani da kaddara ya kunshi ababe guda hudu ne. In kai imani da su a dunkule su ne za su baka yin imani da kaddara. Abu na farko cikin guda hudun shine ilimi, cewa Ubangiji Ta'ala ya san dukkanin halittunsu da ayyukansu da inda za su zauna da kwanakin da za su yi da sana'o'in da za su yi tun kafin halittansu, ya san da wannan. Abu na biyu, Ubangiji ya rubuta duk kai kawo din da halittansa za su yi, ayyukansu, sojar ɗan sanda da ɗan kasuwa da malami da ɗan makaranta, wannan tun kafin a halittu duniya da shekara dubu ya rubuta wannan yaji. Kamar yadda hadisi ya nuna. Abu na uku, mashi'a ta Allah. Abinda ake nufi da mashi'a, ganin damar Allah. Ba abinda zai faru a cikin duniyan nan na mutuwa ko na rayuwa, na ɗaukaka ko na kaskanci, na cuta ko na lafiya, face sai Allah ya ga daman faruwansa. Domin mulkin Allah ya saba mun da mulkin sauran jama'a. Mutane ne za su ga abu ya faru cikin mulkin su, ba su so ya faru ba, kuma dole su ganci ya faru. Sai ta fama da kungiyoyin adawa sun rasa yadda za su ai karki da inna dai ko arsa yadda za a yi. Ubangiji Ta'ala wato babu wani abin da zai faru cikin halitta face dan ya ga dama ne. Abu na hudu, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi ya halitti ayyukanmu tun kafinmu, ma'ana dukkan abin da mutum zai aiwatar na dangin alkhairi ko kishiyan alkhairi, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ne ya halitti wannan abin. Sai dai kai dan adam an baka zaɓi na kayi alkhairi ko kayi sharri. Inna hadina husabila imma shakiran wa imma kafura. Baka taɓa hujja ranar tashin kiyama ka ce ai Allah ya riga ya kaddara zan yi kaza tun lokaci kaza, dan haka in ya so in yi da'a da'ar zan yi, in ya so in yi saƙoƙi ne ya ga dama, ni ba ni da zaɓi. Ba za ka ce wannan ba. Duk ko wanda ya ce wannan, zo samu bene mai hawa biyu, ka ɗora tsani ya tattakala ya hau, idan ya hau sai ka cire tsanin, ka ce to sauko ba tsani, idan Allah ya ga dama ka karye, in ya ga dama ka sauka lafiya, kamar yadda gashin tsinkiya idan an je hau shi ba abin da zai same shi. Zai yi da wannan? Dole sai ka kawo tsani ko? Sai ka kawo lifta ko? Sannan ya je sauko. To dan me zai ce bauta Allah kuma kansa, ya yi sabo ya ce wa Allah ne ga damar yi. In yazo da shi abincin safe, ana shi abincin rana ka hana shi, ita yunwa nake jiga sai Allah ga dama za ku. Ba zai da wannan ba ko? To dan haka imani da kaddara shine yin imani da wannan ababai. Cewa lalle Ubangiji ya san abin da halitta take ciki tun kafin halitta ta din. Kuma Ubangiji Subhanahu wataala ya rubuta haka. Kuma Ubangiji Subhanahu wataala ganin damar sa ne abin da duke faruwa a gidan duniya. Kuma Ubangiji Subhanahu wataala wato ainihin shine ya halitti mu da kuma ayyukan mu gaba daya. To anan gurin wajen an to mina bil qadri khairihi wa sharri, wato alkhairi da sharri. Ba a jingina ma Allah Subhanahu wa Ta'ala sharri, ko da lokaci ana jingina ma Allah alkhairi ne. An gane ku? Dan haka cikin kullu Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika alkhair, sai ta innaka ala kulli shay'in qadir bi yadika alkhair. Ya ce wa sharri, haka dukkan wani dangi na alheri sai da annabi Ibrahim ya jingina ma Allah Ta'ala. Duk wani abin da ke alkhairi ne, amma da yazo sharri bai jingina masa ba. Yace allazi khalaqani wa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqini, sai ta ne wa idza maridtu fa huwa yashfini. Ya jingina ma Allah halitta, yace allazi khalaqani, ya jingina masa siriya yace fa huwa yahdin, ya jingina masa siyarwa yace wallazi huwa yut'imuni, ya jingina masa sayarwa yace wa yasqini. Amma da yazo cuta da ke ba wanda ya cutar da ni, sai ya ce wa idza maridtu inna yarihi lafiya wa huwa yahdini, duk wanda ya ce shi ne zai warkar da ni. Bai yadda din gina masa ne ba cutar. Haka cikin kisar Khidr a cikin suratul Kahf, duk dangin alkhairi sai dai dingina ma Allah, amma abin da yake aibu ne sai dingina ma kansa. Kun san Khidr da Annabi Musa je wajensa yace zai tafiya da shi, sai mun yi tafiya da abin da kaga nayi karka tambaya. Ana tafiya sai ga jirgin ruwa suna ciki, sai ya bude jirgin ruwan nan Yahudi, sai sai aka rakata hali su burika alaha, sai ka zo ka bude jirgin ruwa dan ka halaka da kadan yadda mu da jirgin ruwa da ka zai tafiya ne. Sai ce to ban fada maka ba cewa karka yi mun tambaya in kaga nayi wani abu. Sai ce la tu'akhirni bima nasib wa la turhiqni min amri, kar kar ai mantuwa ce, karka kama ni da abin da nayi mantuwa, nan gaba dai ba zan sake ba. Akai gaba sai ta doni yaro karmi na wasa, sai Khidr ya kama yaron ya kashe shi, sai Annabi Musa ce da shi akatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs, har kawai dan da bai taɓa yin laifi ba zo ka kama ka kashe ba tare da ya kisan kai ba. Laqad ji'ta shay'an nukura, sai ka zo da wani abun mamaki, ka zo da wani abu da ya kake haka.
sai nan Musa yace alam aqul laka innaka lan tastati amay sabra ban ce ba dama kai ba zaka iya hakuri ba wajen tafiya da ni sai nan Musa yace in sa'altuka in sai in bada ha falatu sahibi kad balatta bil ladun yuzo sai daga yanzu in na sake tambayar ka kar ka yadda kai ta jaka da ni ka sake ni saki uku in yi ta jaka to sai suka je gaba suka je wani gari suka nemi a ba su masauki a karfi bakuncin su aka ji karfin bakuncin su sun fita bayan gari sai aka zo ga wata katanga za ta fadi da kidre da katanga za ta fadi sai rugo a guje ya zo ya kare katangar nan ya hana ta faduwa to annabi Musa kuma ce ya mutane sun hana mu masauki sun hana mu abinci katanga za ta fadi ka je kare amma da cewa me yasa kai haka sai ya dabara kasa annaba suna da hikima sai ya dabara ce lausi ita latta kafta alaiki ajra inda kaga dama da sai ka ce a baka lada wannan aikin da ke da shi kuma ya gane tambaya ce yi abin da yake rufin me yasa kai haka ba tare da ka karɓi lada ba amma sai kawo abin da talla lauki ita latta kafta alaiki ajra shi gutun da shi ma ya gane annabi ne sai ce ha za ki rafu baini wa baini sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra sai ya cigaba da bayani amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba wa amma al ghulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhikahuma tughyanan wa kufra fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an hadwa kattan abin da ya fada mata ya zana mata yace kaga wannan abin da yasa kaga wato naƙuda jirgin ruwa wannan ta waɗansu talakawa ne suna amfani da ita don ciyar da kansu da ciyar da iyalinsu ga wani azzalumin sarki in yi da jirgi mai kyau sai ya kwace to shi yasa na huda dai idan ya zo ya gani da aibi ba zai kwace musu in ya tafi zai gyara kayansu wancan yaro kuwa ubangiji subhanahu wataala ya sanar da ni yaron zai lalace zai zama in ya rayu zai zama kafiri in ya cigaba da zama haka iyayensa suna matukar son shi zai rinjaye su akan kafirci sai ubangiji ya fifita a karɓaransa a ba su wani ɗa nagari mai ɗa'a waccan katanga da kaga na kare ta kuwa gini ne na wani mutum datti da ya riga ya mutu ya bar yara marayu ƙanana a ƙarƙashin katangar ya sa musu taska ta dukiya mai yawa an kaddara ba yanda za a jaddada gidan wannan katanga har sai da lokacin da yaran suka girma in sun zo tonewa domin su sa harsashin gini sai su ga taskar mahaifinsu lokacin sun girma sun zuwa yau wani ba zai kwace musu yanzu in na kyale katangar ta faɗi wani ne zai zo gyara musu katangar in ya zo wajen harsashin gini ya tona ya ga taskar nan zai ba su to sai sana hana katangar faɗuwa don lokacin faɗuwa ta bai ba sai yaran sun girma to anan a shahid anan gurin da ya zo wajen safina sai ya ce kanil masakina wal mutane sai ce fa aradtu an a'ibaha amma da ya zo wajen yaro sai ce fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma ubangiji ne ya so a can gurin anan gurin kuma ni ne na so tunda nan aibu ne ni ne na so shi a can tunda alkhairi ne Allah ne ya so shi dan ana jingina ma Allah alkhairi ba a jingina masa aibi kun fahimta to me yasa aka ce an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi rikini aka ce gaba daya da alkhairi da kishiyansa din duk daga Allah yake sai dai shi Allah ba a jingina masa sharri saboda duk a cikin abin da Allah ya halitta babu sharri santsa an gane ku babu sharri santsa in kaga sharri santsa to wannan sai dai dangane da shi dan adam amma ta fuskar ubangiji subhanahu wataala abin ba sharri bane ba yanzu da dai da ka dora masa ciwon kai ta iya yiwa ya fuskance shi a matsayin mai sharri amma kuma ya tabbata cikin hadisi duk wanda aka tsora wata cuta ko kaya mutum ya taka za ka kankare masa ne zunubin sa kankare zunubin shirin ne ko alkhairi khairi amma duk da haka ba za ka so baka yi ne ka kwana kana zazzabi ko kana ciwon kai saboda me kai a gare ka shirin ne amma a wurin ubangiji shirin ne ba shirin ba ne to da haka ba a jingina mu Allah shirin saboda duk abin da ya halitta akwai wani alkhairi a koye wanda shi dan adam ba zai iya gano shi ba an gane ku wanda duk Allah ya azabta a nan gidan duniya dan saboda ya saba ma Allah shin wannan abin da Allah ya kama shi da shi na azaba zalunta sai ko adalci masa adalci kuma alkhairi amma shi tunda azaba ta hau kansa sai ne masa sharri an tu'minu bil qadri khairihi wa sharri qala sadaqta malaika yace da shi kai gaskiya qala fa akhbirni an ihsan yace ba ni labari menene ihsani قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كبوت سام الله كما كان جنن سدي إن باك جنن سدي ينا جننك أو ترواي أن تخشى الله كأنك تراه وتكتوات الله كما رجع سكنا جننك أجبان كذي كما كان عذابا إن كسافا مسا فإن لم تكن تراه فإنه يراك دد كي باك جنن سدي ينا جننك تو وانا سوني أبا بيبدا أكو النبي أذانا سكي وانا حديث أبا نفرقو al-islam, abu na biyu al-iman, abu na uku al-ihsan. Sannan sai ce da shi fa akhbirni an as-sa'ati, ba ni labari game da as-sa'a. Idan aka ce as-sa'a ana nufin tashin kiyama.
Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il, wanda aka yi wa tambaya bai kuma tambayan sani ba. Abin da yake nufi ban san tashin kiyama ba, domin sanin tashin kiyama al'amari da Allah yake banta da sanin yau da ne kiyama za ta tsaya. Ya dai tabbata cikin hadisi cewa a ranar juma'a ne za a tashi kiyama, amma wata juma'a mai zuwa ko ta wancan na gaba, Allahu a'lam, Allah ne kawai ya san wata juma'a ce. Saboda haka ba wanda ya san ranar da za a tashi kiyama sai Allah ta'ala. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة قل نزل الغيب. ما وانت يسن يوجد تاسم كياما ذيك سنت في الله
أرى بمعنى العلامة. قال سيئ النبي كدسي أن تلد الأمة ربتها بيواتها يكي وتؤنسهم أوريك جيرتا أو تروايا أن تلد الأمة ربها baiwa ta haifi ubangijinta. Malamai suka yi bayani me ake nufi da baiwa ta haifi ubangijinta, suka ce abinda ake nufi da wannan shine wato musulunci zai haɓaka ya buɗe garuruka ya ci su da yaki, a kamo ku yangi mata da yawa, an gane ko, wanda har za a zo idan mutum ya zo ya auri baiwa yayi sadaka da ita, ma'ana kai mutum kai ya samu baiwa yayi sadaka da ita sai ta haihu, dan da ta haifa kaga ɗa ne, amma ita har yanzu me ce shi bawa ce. To an talibin amsa rabbata hakim, kaga shi da ne ita kuma ta zo ne baiwa, shi ne waɗansu malaman suka fassara shi ma'ana an talibin amsa rabbata. Wa an tara al-hufata, kuma kaga al-hufata, al-hufata jam'i ne na al-hafi, al-hafi wanda yake tafiya kafan sa ba takalmi, al-hufata kaga mutanen da ke tafiya kafan su ba takalmi, al-urata, al-urata kuma jam'i ne na al-ari, al-ari mutumin da babu tufafi a jikinsa, imma ba tufafi gaba daya ko kuma tufafin bai wadaci jikinsa ba. Al'alaka, talakawa, domin daga al'ailan Allah ce wa wajaraka a'ilan fa azna, a'il ma'ana talaka ke. Zaka ga mutane da suke da wannan sifa, ga su kafa su ba takalmi, ga su babu tufafin kirki, ga su kuma al'ala ri'a ash-sha'i, masu kiwon awaki, ma'ana har ma ba su kai yadda za su mallaki raƙuma ko shanu ba, sai awaki, saboda talakawa ne. Zaka ga irin waɗannan mutane da karshe sun zo ya tafawa nuna filbuniyani, suna gasar tsawaitawa filbuniyani wajen gini, wannan yana so ya gini da yafi wannan, wani na son katangarsa ta fitawa ne, wanda da su ne suke da wancan matsayin. In kaga irin wannan ta faru to kiyama ta kusa zuwa kenan. Hakan ya faru ko bai faru ba? Summan talaka, bayan wannan mutum ya gama wannan tambayoyi, annabi ya gama bashi wannan amsa, summan talaka, sannan sai ya tafi, sai ya tashi tafi. Sai ce falabistu maliyan, Umar dan Khattab kenan ya ce sai na zauna maliyan wani lokaci. Sun makala li, sannan sai annabi ya ce da ni, ya Umar, ya kai Umar, a tadari mani sa'il, ka san kowaye wanda ya zo na wannan tambayar? Kultu, sai na ce da shi Allahu wa rasuluhu alam, Allah da manzon su suka sani, amma ni ban sani ba. Kala, sai annabi ya ce da shi haza jibrilu, a wata riwayan fa innahu jibrilu, ai wannan mala'ika jibril ne ya zo, yu'allimukum dinakum, dan ya sanar da ku addininku. Yayi tambayar ba dan shi ba sai dan ku, ku fahimci menene musulunci, ku fahimci menene imani, ku fahimci menene ihsani, ku gane alamomin tashin kiyama, dan ku yayi tambayar dan ku sani. Shi yasa sigar tambaya da ansa ɗaya ce daga cikin sigogi na yaɗa ilimi tsakanin al'umma. Shi yasa Qur'ani yazo da ita da yawa, shi yasa kuma hadisan annabi da dama zaka ga akwai alamar tambaya sannan kuma asalta su. To wannan riwaya haka take, haka Imam Muslim ya ruwaito, a wata riwayar da Tirmidhi ya ruwaito, a maimakon a faɗi al-islamu kafin a faɗi al-iman, sai aka fara faɗin iman sannan aka ambaci al-islam daga baya. A wata riwayar daban kuma a wani wurin daga cikin inda Muslim ya ruwaito, da aka ambaci al-islam ba a kawo al-iman ba, sai aka kawo al-ihsan, sannan daga ƙarshe aka kawo al-iman. Dukkan su dai waɗannan ababai guda uku mataki-mataki ne daga cikin matakai na musulunci. Al-islam shine farko, na biyu al-iman martaba ta biyu, na uku shine al-ihsan. Idan kuka lura a nan gurin an fassara mana musulunci da ayyuka na zahiri, ayyukan gabbai, domin da aka tambaye annabi menene musulunci sai ya zana ababan da suke ayyukan gabbai ne, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wannan harshe ke furta wannan aji. تقيم الصلاة قبيك إن صلى تؤتي الزكاة تصوم رمضان وتهج البيت وأن الدكا أيك أن ينقبي وأن أيك كما سمك سكشي أكو أقوى أن دعك يد جيكي كدي أقوى كما أن دعك يد دوشيا كدي أقوى أن كما دوشيا دعن جنجيكي أكي wanda ake yi da jiki kadai kalmar shahada harshe ke furtata sallah gangan jiki ke yi azumi gangan jiki ke yi wanda ake yi da dukiya kadai shine zakka ta wajibi wanda kuma aka hada wani bangare na dukiya da jiki shine aikin haji sai kasance amma mai dukkan ayyuka na zahiri domin dukkan wani aiki ko dai da gangan jiki da dukiya ko da dukiya kadai ko da gangan jiki kadai inda ayyukan ibada ne anan to sai aka fassara musulunci da cewa ayyukan zahiri sune me sune musulunci da aka zo fassara imani sai aka ambaci dukkan abin da yake kuduri ne na zuci i'tiqadi ne aqida ce ta zuci al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi wannan duk a zuci ne mutum ke kudurce wannan to shi yasa sai waɗansu malaman ke cewa lokacin da duk aka hada musulunci da imani a cikin hadisi ɗaya ko aya ɗaya to al-islam yana nufin ayyukan zahiri al-iman yana nufin me kuduri na zuci to al-ihsan shine shugaban su gaba ɗaya dan mutumin da ya je martabar ihsan ya kai martaba da ake bukatan bawaye yin kuri ya kai ta matsayin sa na mummuni shi yasa al-ihsan duk inda yazo zaka ga ko an hada shi da musulunci ko an hada shi da imani dan shi ya mamaye su duka ko a hada shi da takawa bala man aslama wajhahu lillahi sai aka ce me wa huwa muhsinun kaga sai aka hada al-islam da me al-ihsan a cikin aya wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wa lillahi akbatu al-umur to haka za ga an hada al-ihsan kuma da takawa wani lokacin an hada shi da imani a wuri guda laysa allazina amanu wa amilus salihati lahum fi ma ta'imu idza ma taqawu wa amanu wa amilus salihat thumma taqawu wa amanu thumma taqawu wa ahsanu sai aka hada al-ihsan da al-iman wato a aya guda dan annama al-ihsan ya shafe su duka gaba daya ita ce martaba ta karshe to sannan kuma anan gurin wato kamar yadda na ka faɗa a waɗansu lokuta da suka gabata a waɗansu darussan da ba wannan ba cewa da al-iman da al-ihsan suna dangantaka da juna idan aka zo wani wuri aka ambaci al-iman kadai to al-islam ya shiga cikin sa idan aka zo wani wuri aka ambaci al-islam kadai al-iman ya shiga cikin sa amma in aka hada su biyu a aya guda ko su biyu a hadisi guda to al-iman yana cingacin kansa al-ihsan yana cingacin kansa sai zanto al-iman wato yana nufin kuduri na zuci al-islam kuma yana nufin me ayyuka na gaba na zahiri na'am